بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jama'a musulmi, barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta Darul Hadith Salafiyya, kafin babban malamin mu Al-Sheikh Al-Allama Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani Zaria, Allah Ubangiji ya ji kanshi da rahma. A yanzu da muke magana, mun shiga daren Juma'a, wato muna yammacin Alhamis, daren Juma'a, daren biyu ga watan Safar. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1448, daidai da 16 ga watan 7 shekarar Bature 2026. Wannan shine darasi ne lamba ta 55 daidai insha Allah. A cikin jerin darussa na karatu wannan littafi ne albarka, sifatu salati nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. ولف الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني، الله أبيد يجيك أشهد رحمة. إذن جماعة ما سوبي بيه معاونا درسي بس من تابع أجياء متكرك أري بياني أتركش فصل لما يكاو بياني جمدا حالة سينين سجدة أكان كسا وكما أكان شمفدا. Ya tattauna mana tare da kawo dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda shine dama abun koyin mu, shine dan sako da Allah ya aika mana domin ya koya mana yadda zamu bauta ma Allah. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah, yayi sujjada akan kasa, kuma yayi sallah, yayi sujjada akan shimfida, wanda yake nuna ya halatta kenan, tare da cewa mafi yawanci annabi akan kasa yake yin sujjada. Babin da zamu shiga a yanzu shine malamin yake ar-raf'u min as-sujud, ma'ana an gama yin bayanin saf dangane da abin da ya shafi sujjada, tun daga haikan tafiya sujjadan, yaya ake ainihin wato yin sujjadan, gabobin da ake yin sujjada akan su, yadda ake buƙatar mai sujjada ya natsu, yadda ake son ka ainihin wato yi addu'o'i da ambaton Allah a cikin sujudan, tsawaita sujudan, da duk abubuwan da wannan gaba ke ɗauke da shi. Mala ya gama tattauna mana, har yi mana bayani game da falalar sujudan. To ya gama yanzu tsaf, abin da ya rage maka shine ɗagowa daga wannan sujudan. Sau kuma ta dama yana kwararo mana bayanin sifar sallan ne, daga farkon sallan haka yake tafiya, daga kaza sai kaza, daga kaza sai kaza. Mala yake ar-raf'u min as-sujudi, to ɗagowa daga sujuda, yaya ake ɗagowa? ثم كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرفع راسه من السجود مكبرا. جماعه سجي باين ده النبي يا جماعه سجده صف تو يكن دغوا ني daga wannan sujudar tare da yin kabbara kiyaye wannan ashe kenan daga sadda kai yunkura kake tasowa daga sujuda to daga lokacin ake son ka fara Allahu akbar sai ku taso tare kuma an gane wannan da ke ko sabani yadda zaka ga wasu sai su shiru sai ya gama miƙewa ya zauna tsaf sannan sai sai Allahu akbar. Wannan ya saba wa bayanin da yake anan. In akwai wannan yanayin to zamu saurara mu ji a can gaba insha Allah. Da haka manzo Allah dai sallallahu alaihi wasallam yake dagowa ne daga sujuda mukaddiran, yana ne hadawa da kabbara. Wa amara bi zalika al-musti'a salatahu fa qala, kuma da wannan annabi ya umarci wannan ne batacciyar sallah. Wannan kam yanzu an saba sanin waye ko, tunda tun farkon karatun nan ake ta magana a kansa. Annabi lokacin da ya zo yake mishi gyaran nan na sallah, bayan da ya zo ya kwakwafe ya sallah, ne annabi ya ce ya koma ya yi sallah domin bai yi sallah ba. To da annabi yake mishi karatun yadda zai yi sallah a daidai wannan gaban, sai annabi ya ce mishi la yatimmu salatan li ahadin minan nas hatta, annabi yake ka sani cewa sallan ɗaya daga cikin mutane baya taɓa cika ya zama ya samu cikakkiyar sallah da Allah ke buƙata har sai ya aikata sai annabi ya fara mishi bayani daya bayan daya shine ije-ije kan da yi duk bayanan mun yi su a baya ko to har yazo inda yake sai annabi ya ce mai to bayan nan hatta yasjuda sai kuma ya sujuda annabi ya mishi bayani yadda ake sujuda yace hatta taqma inna mafasiluhu har sai gabobin wato jikin shi duka sun daidaita sun nasu yayin da ya sujuda ma'ana lokacin da mutum ya gama cika sujudan nan ba a san a ga wani waje yana sukur-sukur yana muskucewa so ake a ga ka tabbata ka nasu tsaf to yanzu ne ka cika sujuda to daga nan fa sai annabi ya ce summa yaqulu kaji inda umarni ya zo sannan sai ya ce Allahu akbar zikirin ne kenan sai annabi ya ce wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'idan ma'ana kana fara Allahu akbar din nan sai ka dago kanka daga ƙasa har ka taho kuma ka daidaita a zaune wanda insha Allah a karshen darasin yau za mu kwatanta mana wannan shi ma gaban a aikace kafin mu zo can ƙarshe inda za mu ɗauko mana bayanin a aikace tun daga farko insha Allah Allah ya sa mu dace to wancan hadisi na farko da muka ci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne sunnarsa a cikin sallah yakan dago kansa ne tare da yin kabbara akwai hadisai da dama wanda suka tabbatar da wannan da dama su mun gabatar a baya hadisin su Malik ibn Huwairi da Malik ibn Wa'il ibn Hujr da kuma Abu Humaydi Musa'idi duk sun tabbatar da wannan hadisai ne wanda Bukhari Muslim da sauran ashabu suna duk sun fitar da shi dan haka wannan ya gabata to shi kuma wannan da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yarfa'u yadayhi ma afwan wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'idan sai ya dago kansa tare da wannan kabbara har sai ya tabbata a zaune shi ma mun ji shi a cikin hadisin wannan Wa'il ibn Hujr kamar yadda muka ji shi a cikin hadisin wannan al-musi'u salatahu Allah ya taimaka a lafazin sahabi Wa'il ibn Hujr inda ya tabbatar da wannan gaba gashi yake cewa sallaitu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama nayi sallah tare da manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi fa kana idza kabbara rafa'a yadayhi thumma iltahafa thumma akhadha shimalahu bi yaminihi wa adkhala yadayhi fi thawbihi fa idza arada an yarka'a أخرج يديه ثم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه ثم على شايفنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو كنش لك السجود من السجود أيضا رفع يديه أبنى ما لك يسنى يتبت المالكينا لا مزوم جيشين سيسي وكان يرفع يديه مع هذا التكبير to wannan kabbaran da ake yi yayin dagowa din to annabi yakan hadawa tare da daga hannaye an fahimci wannan rike ko da haka wannan gaba shi ma to sunna ne daga hannu yayin da kake yin kabbara shi ma wannan mun yi shi tun a baya to ga daga cikin dalilan da ya tabbatar da hakan wannan hadisi na Wa'il ibn Hujr wanda al-Imam Abu Dawud shi ya fitar da shi haka al-Imam Ibn Hazm a cikin littafin sa al-Muhalla shi ma ya fitar da hadisi da haka daga hannun nan da ake yi an taso daga sujuda shi ma daidai ne ni mana bayani a baya cewa akwai malaman da su suna ganin banda kabbaran harama sai kabbaran tafiya ruku'u sai na dagowa sai kuma lokacin tasowa bayan ta kammala tafiya waɗannan wurare guda hudu kadai nan ne ake yin kabbara a wajen wasu malamai musamman malikiya da haka duk sauran gaɓoɓin tafiya ko tasowa sunkuyawa ko dagowa kabbara ko wani abu makamancin haka ba za ka daga hannu ba ba waɗannan wurare guda hudu ba to waɗannan hadisan suna nuna kuskuren wannan zancen da haka kana iya daga hannu a dukkanin gaɓoɓin da kake ji ana cewa annabi yakan daga hannu abin da ya faru kamar yadda muka bayani a wancan lokaci shine akwai sahabban da suka bada labarin cewa sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah bai daga hannu a ko ina ba sai a waɗannan wuraren a daidai wannan lokacin kuma sai aka samu wasu sahabban su kuma suka bada labari cewa sun ga annabi ya daga hannu a dukkanin wuraren. Kaga muka tuna wancan kabiya da muka tattauna a darasin da ya gabata cewa annabi yana yin sujuda akan tabarma kuma yana yi akan kasa. Nan aka samu a wanda ya kore cewa annabi bai taba yin sujuda akan tabarma ba, waɗannan kuma suka ce yana yi irin yadda aka hada zancen. Kaga zai yi anan ba nan fata gani. Shi wancan da yake wurare huɗu kawai ya gani, ya bada labarin abin da ya gani. Su kuma da suka ce sun ga annabi ya daga a sauran wuraren su ma sun gani. Da haka aka tashi hada zancen sai a ce wannan ya nuna wani lokacin annabi ya daga, shi ya sa waɗannan sahabban suka gani. Wasu lokutan kuma iya guda huɗun nan kawai ya daga hannu, shi ya sa wannan sahabin ya ce iya su ya gani. Kaga duka sun tabbata kenan. Ina fata an gane. Da haka wannan gaban ma ya tabbata aka daga hannu. Da an yi wato dalili nan kamar yadda muka ji da sauran wasu hadisai irin su riwayar Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara mishi yadda, da yace manzon Allah ya kasance kana yarfa'u yadayhi, ya kasance yana daga hannayensa kullama kabbara. Kun gani ko duk sanda annabi zai yi kabbara, kaga wuraren kabbara shine takbiratul ihram, tafiya ruku'u, tafiya sujuda, dagowa sujudan farko, komawa ta biyu, dagowa, miƙewa. Duk waɗannan wuraren da annabi na kabbara ko, to sai ya ce manzon Allah ya kasance duk inda yake kabbara kana yarfa'u yadayhi, ya kasance yana daga hannayensa. Kaga zance ya tabbata kenan ko. Sai ya ce wa rafa'a wa wada'a yadayhi wa wada'a baina as-sajdatayn, sannan kuma ya daga har ila yau, kuma ya daga hannayensa lokacin da yake zama tsakanin sujuda guda biyu. To bayan da malami ya gama kawo wannan, da haka a wannan gaban abinda malami yake tabbatar mana yaya ake dagowa daga sujuda. Mun ji cewa ana dagowa ne tare da yin kabbara, kuma yayin da ake yin kabbara ana hadawa da daga hannu. To yaya sifar daga hannun shine wannan dai da muka yi bayani tun farkon sallah. To daga hannun ba kawai mutum zai jefa yadda ya ga dama bane, a'a zaka daga ka haɗe yatsunka duka, sannan ka miƙar da su sama tare da fuskantar da tafin hannunka alƙibla, sai ka kawo shi daura da kunnuwanka ko daidai da kafaɗinka. Wannan shine sifar daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah. Da haka ba daidai bane irin yadda zaka ga suna daga hannu a dunƙule. An fahimta ko? Kan san wasu haka suke yi. Allahu akbar. Wani ma bai in aka ce ya kake wani bai ma sani ba, dan kawai yadda ya sawaka yake jefa hannun. To idan baka daga hannun a bisa wannan hai'ar ba, to baka yi daga hannu da shari'a take kai ba. Da haka a wajen shari'a baka yi wannan gaban ba, dan ka'ida shine duk abinda Allah ya bautar da mu da shi, to Allah ya ce manzon Allah ya mana bayani yadda za mu. To in ka yi irin wannan ka kwatanta iyayenka, shine a wajen Allah za a sa sunanka cikin waɗanda suke wannan ibada. Amma ma damar baka kwatanta irin yadda annabi ya karantar ba, to a wajen Allah baka yi ba. Ko mun gane? Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli, ki sallah yadda kuka gani na sallah. Da haka jama'a mu rinka kiyaye wannan, kamar yadda nake cewa masu sallah da yawa mu rinka lura, za ka ga in muna sallah takbiratul ihram dai da damar mu muna yi da kyau, amma daga nan to mafiya yawa mu kawai jiddefa hannun muke yi, sai ga mafiya wani haka Allahu akbar Allahu akbar, wani ma kaza ga ya Allahu akbar, baka yi komai ba, saboda ba haka annabi yake yi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To bayan wannan sai malai yake al-iftirashu aw al-iqa'u baina as-sajdatayn, to yanzu ka dago din zaka yi zama tsakanin sujjada farkon nan da ka kammala kafin ka tafi sujuda ta biyu. To yaya ake wannan zama? Kai sarki ya tabbata ga Allah, wallahi jama'a mu gode wa Allah da Allah ya yi mu cikin al'umman manzon Allah, kuma ya sa muka yadda mu masu bin sunnar manzon Allah ne. Ta yadda ake maka bayanin kowane gaba dalla dalla filla filla, wai ka ji yanzu ka dago daga sujuda an ga maka yadda zaka dago, to zaman nan da zaka dan yi kafin ka koma sujuda ta biyu din shine ake son a nuna maka yaya ake yin shi ma. Da haka ba wai yadda ka ga dama kawai zaka yi ba, shi yasa alherin Allah ya kai ga sahabban manzon Allah. Duk wannan dawainiyar su suka dauka a kansu, kuma suka ida saƙon kamar yadda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi. da haka Allah ya jinjina musu. Allah ya ce ya ma yadda da su, ya ce waɗanda suka yi laifi a cikin su ma ya yafe musu, kai ya ce ya ba su aljanna gaba ɗaya. Saboda irin wannan sadaukarwan nan da suka yi, sun yi imani a lokacin da kowa yana cikin tsananin hali ne a lokacin. Ba su da ƙarfi, ba su da gwamnati, ba su da makamai, ba su da komai, kuma ana azabtar da su, amma da haka suka ce mun ji, mun gani, kuma za mu ji shi. Haka suka yi imani da manzon Allah. Alladina taba'uhu, Allah ya ce fi sa'atil usrati, a lokacin tsanani, wallahi lokacin suka bi manzon Allah. Sannan kuma duk abin da annabi ya ce musu ba sa jayayya. Da an ce musu Allah ya ce, manzon Allah ya ce sai su ce sani nawa a fana. Kuma kana da mu'mini wa lam idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. In Allah da manzon suka yi hukunci ba su da zaki. Wadannan su ne sahabban manzon Allah. Sai sa Allah ya ce radiyallahu anhu. Allah ya yarda shi. To nan fa wai ana son ka gane in ka dago din nan ba yadda ka ga dama za ka zauna ba. Akwai yadda ake yi. To yaya ake yi? Ɗayan zama ne guda biyu. Na farko ana ce da wannan zaman al-iftirash. Wato zaman iftirashi. An gane wannan da ke ko? Ban san sunan zaman da Hausa ba, amma za mu kwatanta mai yiwuwa wani zai gaya mana suna. Sai nau'i na biyu shine al-iq'a'u, zaman iq'a'u tsakanin as-sajdatayn, sujuda guda biyu. To nan bayanin da za mu zo mu tattauna insha Allah shine kaga wannan ya nuna kana iya yin ɗayan nau'in zama guda biyu. Kamar yadda za mu ji a can gaba, daga cikin dalilin da ya sa a wurare da dama na gaɓoɓin ibadoji za ka ji an ce annabi yana yi irin wannan kuma yana yin irin wannan, saboda ya zama muna da yalwa kuma ya kawo mana sauƙi ne cikin ibada. Domin inda fuska ɗaya ne yanayin ibada, to wani lokacin za ka shiga yanayin da ba za ka iya yin wannan ba. Amma da yake shari'a ta lura da yanayin kowa, idan ba za ka iya yin wannan ba, to ga irin wannan sai ka yi shi. Idan kuma lalura ta sa ba za ka yi duka ba, to a nan kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dan kamar yadda za ka ji, wani idan aka kwatanta waɗannan zaman ba zai iya yin ɗayansu ba. An gane wannan da ke ko? To wanda ba za ka iya ba, sai ka bar shi, sai ka tafi zuwa ga wanda za ka yi. Wani abin sha'awa ina jin ɗazu da safe ko jiya da daddare, akwai wata baiwa Allah wadda take tambaya game da irin wannan zaman. A lokacin da take kwatantawa sai zan, saboda yanayin jikinta ba za ta iya irin zaman ba. Kaga wani mamakin Allah, ashe bayani zai zo kan shi ma yanzu. To idan ba ki iya yin irin wannan ba, to ga ɗayan da annabi yake yi sai ki irin shi. To bari mu jire bayani ya abun. Mala ya ce thumma yafrishu rijlahu al-yusra. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya dago daga sujjadan nan sai ya shimfiɗa kafan shi ta hagu. Ta ji daga inda aka samo sunan al-iftirashi din kenan. Shimfiɗa kafan hagu. Ka san lokacin da kai sujuda ka kafe kafafu ne yadda muka ce, oh. To yayin da ka ɗago shi kafan hagun sai ka kwantar da shi ka shimfiɗa shi. An fahimta? Na daman kuma fa mallam yake famakin a afwan fa yaqudu alaiha, in ya kwantar da na hagun sai kuma ya zauna akan kafan hagun. Jama'a an gane wannan da kyau ko? Mutma'innan, ya daidaita bayan ya zauna ɗin. Wato ba wai zai ɗan jona kanshi ba ne, a zama zai yi dirshan a kan ƙafan hagun. Wa amara bi zalika al-musti a falatahu, kuma haka annabi ya umarci wannan mai ɓatacciyar sallar nan da ya zo yi mishi sallama, ya ce zai sake sallah don mai sallah. Fa qala lahu, annabi ya ce mishi idza sajadta, idan kai sujuda famakkin li sujudi, ka tabbata a cikin sujudanka da kyau kuma ka natsu. Fa idza rafa'ta, yayin da ka kammala sujudan gaba ɗaya ka ɗago, faq'ud ala sakhidika al-yusra, to ka zauna akan cinyan kafanka ta hagu. An gane wannan ke ko? To idan ka zauna akan ta hagu, yaya za ka yi da ta dama? Sai ce wa kana yansubu rijlahu al-yumna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kafe kafan shi ta dama. Wato ta daman shi ba a kwantarwa, a tsayin shi ake barin shi, sai ya kafe shi a haka. Wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qibla, sai ya kwantar da yatsun kafan jaman sai su aini wato kalla al-qibla kun ji yadda ake zaman istirashi ke jama'a gane wannan da kyau ko ina son mu gama bayanin zaman ne duka sai mu nuna mana su a yake insha Allah sai ce wa kana ahyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokacin kuma yuqi ika'u yake yi to yaya sifar ika'u yake yantasibu ala aqibaihi shine yana ainihin wato daidaituwa akan diddigen kafafun guda biyu wato shi wannan zaman ika'u mutum zai zauna ya akan diddigen kafafun guda biyu wasuduri qadamaihi sai ya dogara akan kirjin kafafun guda biyu jama'a ana fahimta ko to daga cikin abubuwan da zamu ji shi ma'anar insha Allah shine zaman ika'u kala biyu ne daya annabi ya haramta shi ya hana yin shi a sallah daya kuma shine wannan da kake muke bayani a wannan gaba tsakanin sujjada farko da ta biyu to irin wannan zaman ika'u sunna ne ina fatan gani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ku rinka yin ika'u kaman wato shaydan zaman shaydan ko shine irin wanda yara kanana ke yi din nan ni mana bayani shi tun a baya ko idan suka tashi zama sai su goce kafafun guda biyu na dama ya kalli dama na hagu ya kalli hagu sai su zaunar da tsoyewukansu kan kasa dirshan mutum ma in ya yi karfi baya iya wannan zaman ko sai yara kanana to irin wannan zaman shine ika'un da aka haramta yi a sallah dan haka wasu da suka ga wancan hadisin ika'u sai suka dora shi akan wannan suka ce ai haramu ne ba a yi ika'u a sallah ba su fahimci cewa ika'un kala biyu bace kaga daga inda fahimta yake taimakawa mutum da zaran ka dauki abin da yake daban ka bashi wani hukunci daban to sai ka bada fatawa wanda ba daidai ba ika'un da aka hana shine wancan annabi yace ka'adatu ahlin nar ko shayatin zaman shedanu da aka ko yaron ka a gida kaga yana irin wannan zaman ka hana shi ba daidai bane an fahimta ko amma wannan da zaka zauna akan jigadigin ka guda biyu sunan wannan zaman shi ma ika'u ake ce mishi to kuma wannan sunna ce ita ma din a tsakanin sujjada guda biyu ku kiyaye domin wasu na irin wannan zaman kuma a wajen tafiya zamu zo mu ji ba daidai bane yin shi a wajen tafiya iya nan kawai ne ake yin shi an gane ko da haka komai a ajiye shi a muhallinsa Allah ya sa mu dace to ga tattaunawan kafin mu zo mu ainihin wato gwada mana shi a aikace din insha Allah malam yace wannan zaman rawahu ibn Jurayj al-Imam ibn Jurayj ya rawaito shi daga Sahabi Abdullahi dan Abbas ya karbo ya kawo isnadin daga Abu Zubair yace annahu sami'a qawusan yaqulu naji malam qawus dan kaisan yana cewa qulna li ibn abbas muka ce wa malamin mu abdullahi dan abbas fil ika'i ala alqadamai wai zaman nan da ake yi akan digadigi guda biyu ne matsayin shi ne fa qala ya abdullahi dan abbas ki hiya sunna sunna ce wannan zaman fa qulna su qawus da suke tambaya yace sai muka ce inna lanarahu jafa'un birrajul ai muna ganin jafa'i mutum yake yin yana sallah tunda an hana zaman ika'u kun ga fahimtin da muke magana ko su sun dauka wannan ne aka hana da haka suna ganin duk wanda yake irin wannan zaman a sallah gaba daya to yayi jafa'i wa qala ibn abbas sai malamin su abdullahi dan abbas habrul umma sai yace bal ba jafa'i bane hiya sunnatu nabiyyi sunnan annabin ka ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga duk majin manzon Allah ba zai kiyama shi zaman ba akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan lafazin shi malam yace wa qad jaa bayanu sifati hadha al-iqa' fi riwayati lil bayhaqi min tariqi ibn ishaq fa qala bayanu sifa yadda ake wannan zaman yazo a cikin sunan na al-imam al-bayhaqi ta hanyar ibn ishaq sai yace malam an bashi hadisi an insabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala aqibai akan zaman da annabi yake yi akan digadigin sa وصدور قدمي بين السجدتين يكما دوغرا da kirjin kafafun a tsakanin sujuda guda biyu waye bashi wannan hadisin sai yace haddathani Abdullah ibn Abi Nadir al-Makki an mujahidin bin ju'a mujahid bin Jabr Abdul Hajjaj qala sami'tu Abdullah ibn Abbas naji Abdullah ibn Abbas fa zakarahu sai ambaci hadisi kaji isnadin shi qala fa qultu lahu ni riwaya yake sai nace da shi ya abul abbas yana nufin abdullahi dan abbas kuma alkunya shi ne kuma abul abbas wallahi ai ko akramaka Allah ba dan yanzu da kai mana bayani ba na rantsa da Allah inna kunna lana uddu hadha jafa'un man mimman sana'u mu kan duk wanda muka ga irin wannan zaman wallahi kallo muke cewa yayi jafa'i a sallah muna gani yayi ba gani ba fa qala sai abdullahi dan abbas yace إنها سنة بعد فعل بين السنة ما ليس وهذا إسناد جيد فيما ليس سوى ثم أخرج البيهقي من طريق أبي زهير معاوية بن حدي قال رأيت طاووسا يقعي هذا ما لم يسلم yanzu ba tawus ne muka ji hakan bai Abdullahi dan Abbas ba to yau tawus ya riga ya gane cewa wannan zaman sunna ce ne rage shine aiki da shi Allah ya ji kamala Abubakar Mahmud bin yace karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi wannan shine abin da yasa kuka ga mu a wannan cibiyar alhamdulillah walahu alhamdu wal minna ba ainihin wato a sufiya ko alfahari ba duk wani abu da za a karanta ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mu za ku ga kai muna aikatawa ne har abun ya zo ya zama jiki kowa ma ya saba tun ana jafa'i Allah ya ji kamalan albani akan abubuwan nan da ya ta bayani daga manzon Allah a sifar sallah akan shi aka yi mishi kazafi aka tsane shi aka yi mishi sharri aka ce ya cika kaza ya cika har sai da ya kai wasu malamai fa a lokacin idan suka karanta wani hadisi wanda ba a saba aiki da shi ba sai ku ji an ce to wannan hadisin yayi zafi in kuna son ku yi aiki da shi ku tafi zariya wato zo wajen malam albani ke to kun ji malam fawuz ba yayi tambaya yanzu ba to bari ku gani daga fahimtar cewa wannan zaman sunna ne to gashi sai aka ruwaito ga wani almajirin shi Abu Zuhair wanda ake kira Muawiya dan Hudayy yace ra'aytu tawusan idanuwa na sun gane ni malam tawus yuqi yana zama ikawu a sallah to me zai hana shi bayan an karanta da shi cewa sunna ce jama'a sun ta ko fa qultu to ni ma a lokacin sai nayi miki tambaya dan ni ma ban san sunniyatu wannan zaman ba sai nace ra'aytu ka taqi ala gafata malam da ba ku kuke fatawa kuna cewa zaman nan ba kyau ba jafa'i ne ma in mutum yayi a sallah ba haka yake ba dazu to ya kuma naga kana yi yanzu fa qala tayti ma ra'aytani aqri walakinaha as-salah yace ba wai kawai kaga nayi wannan zaman ikawo bane a'a yana daga cikin sallan da nake yi da haka shi ma sallah ce daga cikin salloli na me yasa tayti ra'aytu al-abad lak as-salata na ga malamai na cikin sahabbai masu suna Abdullahi Abdullahi guda uku nan ya fa'aluna zali kuma tana irin wannan zaman to ayi al-abadi na talata yake Abdullahi ibn Abbas wa Abdullahi ibn Umar wa Abdullahi ibn Zubayr wadannan sahabban duka suna irin wannan zaman kuma an karanta da cewa daga manzo Allah ne da haka shi ma sallah ne da haka kai ma ka rinka yi magana ba ya kare ba قال أبو زهير وقد رأيته يقعي أبو زهير يقول حقيقة ناجنش يناولنا زمانه يتعاوي يقول وإسناده صحيح كما قال الحافظ تسيزو عندما لا يفار تكتونا واتوبتو قمدا مغنغنين دا وقت ما لم يتكى أكن شوا يازا أحد وقتنا حديثا شيني حديثا نندي يا شمنجي na daya annabi yana zaman istirash wannan kuma ya bada labari cewa annabi yana zaman ikaa to wanne za a dauka wanne za a aje kamar yadda muka yi bayani cikin farko duka za a aiki da su saboda wanda ya bada labarin zaman iftirashi daban wanda ya bada labarin zaman iqa'u daban to tunda dukkan su maganganun sun tabbata to abinda zamu fahimta a cikin zancen shine dukkan zaman guda biyu annabi yana yi wani lokacin yayi iftirashi wani lokacin yayi iqa'u kun gane wannan da ke ko to iqa'un kuma kamar yadda muka ji kala biyu ce akwai wanda annabi ya haramta akwai kuma wannan da ya tabbata to yanzu duk sanda ka zo kan wannan gabar sai ka ce iqa'u da take sunna ita ce ake magana a nan wanda annabi ya hana shine irin wancan da muka yi bayani shi ba a yin shi ko da a wajen sallah ina fata an gane gashi sai malai yake cewa ammal jam'u baina hadisai ibn abbas wa ibn umar yadda za a hada waɗannan hadisan guda biyu na bayani yadda annabi yake zama tsakanin sujuda guda biyu wa hadisu abi humaydin wa wa'il da hadisin abu humaydin da shi da wa'il ibn hujr wa ghayrihi ma fi sifati salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wasfihim al-iftirash ala qadamihi al-yusra kaga abu humaydin da shi da wa'il ibn hujr su da suka nuna sallan manzon Allah a aikace to tsakanin sujuda guda biyu zaman iftirashi kai nan kuma ibnu abbas da ibnu umar da abdullahi dan zubair su kuma sun ce annabi yana yin iqa'u to ba saba wa juna suka yi ba kowa ya bada labarin abin da ya tabbata ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yake yadda za a hada hadisan shine fa huwa anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanat lahu fi salati ahwal abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a sallah shine yana nau'anta yanayin sallah daban-daban an fahimta ko halun yaf'alu fiha hadha wani lokacin annabi sai ɗaya daga cikin abubuwa kama kanat lahu fi ahwali fi tatwil alqira'a wa halun yaf'alu fi hadha wani lokacin kuma yayin wancan sai ce kamar yadda yake yi a wurare daban-daban duk mun ji misali a baya misali kamar me sai ce kamar wajen tsawaita sallah wa tahfifiha da kuma takaita sallah wani lokacin annabi ya zo sai ya karanta sura mai tsawo wani lokacin kuma sai ya karanta takaitacciyar sura kaga me wannan ke fa'idantarwa duk wanda kai yayi ina fata an gane sai ce wa ghairu zalik min anwa'iha da sauran abubuwa da annabi yake nau'antawa wa kama tawadda'a marra marra wa marrataini marrataini wa thalathan thalatha haka wajen alwala an samu annabi ya taba yin alwala dai dai ba tare da ya maimaita kowace gaba ba sannan akwai lokacin da annabi ya maimaita sau biyu akwai kuma lokacin da ya yi uku shi ma wannan domin ya nuna halarsu ina fata an gane idan ka samu yanayin da babu ruwa da yawa in ka ce za ka yi uku uku to kana wanke fuskar ruwan zai kare kaga anan sai ka ɗauki sunnan yin nawa nawa ɗai ɗai saboda ya tabbata in kuma kana da cikin wadatar ruwa sai ka yi uku uku idan kana gaggawa kana son kai marmaza ka je ka rufe sallah kai wasu uzurori sai ka alwala ɗai ɗai in kana cikin wadatar lokaci ba abin da yake gaggauta ka sai kai uku uku misali ko haka wa kama qafa rakiban wa safa mashiyan haka annabi sallallahu alaihi wasallam an samu yayi tawafi tawafin dakin ka'aba ya hau aban hawa akan taguwa yayi tawafi wani lokacin kuma yayi tawafi a kasa shi ma wannan yake nuna halarci da haka idan akwai mai lalura wanda ba zai iya yin tafiya ba sai yayi akan abin hawa shi yasa kai yake tura wasu yanzu akan keke suna tawafi kaga yin da annabi yake nuna halarci ne haka to haka abubuwa da yawa nan misali ne kawai malam ya buga kamar wajen daga hannun nan da muka ce yanzu wajen daga hannu yayin kabbara muka ji wani lokacin annabi yana kawo hannayen daura da kunnuwan shi wani lokacin kuma daura da kafadun shi shi ma duk wanda kai yayi wajen runguma hannu na dama akan na hagu akan kirji wani lokacin ya daura tafin dama akan bayan na hagu sai ya aza akan kirji wani lokacin kuma sai ya rungumi na hagu sai ya daura su wanda kai yayi jama'a na fahimta ko to na'am alaikum assalam wa rahmatullahi babu wannan malam ne yace to masu haka ba gaskiya babu wannan a cikin sifar na manzo Allah wanda ka ɗaya tabbata annabi yana yin alwadu ko alqabd duk mun yi bayani a baya da haka ba a yin haka ko haka akwai masu yin haka ko yawwa ba a yin wa'ani duka ba ruguma hannu bane akan kirji shine abin da ya tabbata. To wakil ala zali sai kai ta kawo ire-iren wannan haka yanzu ba mun yi magana wajen daga hannun nan ba cewa in ka dago daga sujuda zaka daga hannu wani lokaci annabi ya daga wani lokacin ba ya daga ba amma waɗancan wuraren guda hudu su kam fitir aka ce annabi yana dagawa to sauran wuraren sai ma take rinka nau'an sawa in ka daga yau gobe ka bari ni ba kai haka ka rinka nau'an sawa to wannan shine cikakken koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi shi yasa kaji malamai suke bayani cewa akwai wata sunna da ake kira sunnatut tark sunnan barin wani ibada daga cikin ibadodi da ake yi na mustahabi to wani lokacin ka bar wannan ibada ita ma sunna ce kamar me kamar yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ya fara azumi ka dauka ba zai sha ruwa ba wani lokacin matan kuma sai suka ce sai kuma ya daina yin azumi ya ta cin abinci da rana sai su dauka to ko annabi ya manta da azumi ne dan kuma sai ya ci gaba to shine sunnatut tark an gane wannan da kyau ko akwai ire-iren su da dama idan munasaba da za mu fara bayani insha Allah da haka sai malamin yake haka zaka mu'amalanci wannan gabar wa kama awtara awwalan al-layl wa akhirahu wa awsafu wa awsafu haka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayin sallar witri a karshen dare dan annabi ya taɓa yin witri a farkon dare kuma yayi witri a tsakiyar dare haka shi ma wannan da ya nuna jawab da haka lokacin da kake ganin kayi aiki da yawa bacci na iya rinjayen ka ba za ka tashi cikin dare ba bayan sallar isha sai kai witrin ka raka'a shida sai kai guda daya raka'a bakwai sai kai da makamantan su jama'a an gane wannan da kyau ko to duk waɗannan misalai ne na abubuwan da ainihi wato annabi ke nau'antawa domin ya zama koyi ga ainihi wato al'ummansa sai malamin yake cewa wa ghayru zalik da makamancin su kama huwa ma'lumun min ahwalihi sallallahu alaihi wasallam wannan sanannen abu ne a cikin ɗabi'ar manzon Allah wa kana yaf'alu al-ibada ala naw'ain mafi yawan ibada annabi yakan yin su a bisa nau'i biyu aw anwa ko kuma yayi su nau'i da yawa gwargwadon wanda za ka iya kawai sai ka ɗauka kamar wikirin nan na wani mutum magana annabi wani lokacin yana yin raka'a 11 wani lokacin ya raka'a 9 wani lokacin ya 7 kai a cikin sunnan shi ma ya ce wanda ya ga dama to yana iya yin 5 wanda ya ga dama ya yi 3 wanda ya ga dama ma ya yi 1 ina fata an gane amma shi dai manzon Allah a aikace ba a taɓa samu ya yi ƙasa da raka'a 7 a wikirin shi ba to wannan shi ma tanawu ne sai ma sai ka rinka nau'an sawa sai ce wa kana yaf'alu al-ibada ala naw'aini aw ana li yubayyana ar-rukhsa kun gani dalilin sassafa wannan ko shine domin annabi ya nuna mana sauki ka dauki wanda ya sawaka gare ka gurgudan halin da ka samu kanka wal jawab da kuma nuna cewa ya halasta jimarratin aw marratin qalila wani lokacin kai wannan wani lokacin kuma kai wannan wa yuwazabu ala al-afdal amma kuma idan akwai wanda yafi falala cikin nau'uka to manzo Allah zaka ga shi yafi yawan sai aikatawa shi yasa zaka ji an ce wani lokacin yafi yin kaza amma kuma ya taɓa yin kaza ma saboda wancan kazan shi yafi falala kuma ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama abin da yafi falala shi zai aikata jama'a gane wannan dake ko ala annahu al-mukhtar wal aula fal hasib da kuma ne yake a takeice abinda ake cewa a nan shine al-iqa'u alladhi rawahu ibn abbas wa ibn umara fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala takfir al-mukhtar wancan iqa'u da muka ji labari daga abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar to tabbas annabi yayi shi irin wannan iqa'u kuma sunna ne mutum yayi tsakanin sujuda guda biyu wa fa'ala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma rawahu abu kumaydi wa muwafaquhu min al-istirash wa man wafaquhu min al-istirash haka kuma abinda Abu Umaydi ya ruwaito cewa iftirashi annabi yayi da sauran sahabbai kusan guda 10 da suka ce tabbas haka annabi yake sallah to su ma sun bada labarin wani nau'i ne da annabi yake da haka dukkan waɗannan ayyukan tabbatattu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malai yake wakilahuma sunnatun dukkan su guda biyu sunna ne lakin ihda sunnataini akthar wa ashhar sai dai ɗayan guda biyun shi annabi ya yawaita yi kuma shi ya fi shahara an gane dan haka wanda annabi ya fi yawaita yi shine zaman iftirash. Ina fata an gane shi yasa wannan ya fi yawa, sahabbai da yawa suka fi bada labarin shi. Yace wa hiya riwaya abi kumaidi li'annahu ra'a wa saddaqahu asharatu min as-sahaba, domin abu kumaidi da ya bada wannan labarin sahabbai dai biyu uku hudu biyar har guda goma suka ce gaskiya ne haka annabi yake yi. Wa shuhratuha indahum fa hiya afdalu wa arda, dan haka tunda wannan zaman shi ya shahara cikin sahabbai to ya nuna wannan shi fi falala kuma shi annabi yafi yawaita aikatawa. Ma anna al-iqaa sunnatun aiba, amma duk da haka zaman iqaa jeki jeki to ita ma sunna ce wani lokaci. Fa hadha ma yasara Allahu al-karim min tahqiqi amrul iqaa, mala yace wannan shine takaitaccen bayani game da tahqiqin wannan matsala ta yin yawa to iqaa. Kuma ina fahimta, ina ganin mun fahimci da bayani yake yanzu ko da aka yi wa masu albarka. Abinda ake nuna mana anan shine zaman da ake yi tsakanin sujuda guda biyu, kana iya yin iftirashu kuma kana iya yin iqaa, tare da cewa zaman iqaa din shine Annabi sallallahu Now, iftirash shi ne yake tsakanin sujuda guda biyu insha Allah. Yanzu za mu aini wato gwada mana sifar zaman a aikace insha Allah. Jama'a an gane wannan ko? So, kamar yadda malam ya yi bayani ya hana irin wanda za ka ga yara da dama suke yi shine sai su tattara ƙafafun haka, na dama su kwantar da shi dama, na hagu su kwantar da shi hagu, sai su zauna da koyewarsu ƙasa. An gane ko? To wannan zaman shekaru ne Annabi ya hana shi, zaman ‘yan wuta ne ba kyau. Amma iqaa'un da ake yi a tsakanin sujuda guda biyu shine wanda za ka zauna a kan jigajigin ƙafa haka. An gane ko jama'a? Sai ka kwantar da yatsun kafan, sai zan ƙirjin kafan ka su ne ka dogara a kansu. Wannan shi ne zaman iqaa'un da ake magana. To wannan ya halatta tsakanin sujjada ta ɗaya da ta biyu, hasali ma sunna ce ma. Kuma shi ne muka ce wani lokacin to Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, shi yasa Ibn Abbas ya ba da labari, Abdullahi ibn Umar shi ma ya ba da labari, kamar yadda muka ji Abdullahi ibn Zubair shi ma yana yi. Amma su wani ibn Hudur da Abu Humaydi Sa'idi da sauran sahabbai guda goma da Abu Humaydi yace zai yi sallar Annabi a gaban su,
su gani in ya ci tsiyawa ko bai ci tsiyawa ba da suka ce yayi su gani to tsakanin su jira guda biyu istirashi yayi a wannan sallar sai sauran sahabban suka ce gaskiya ne haka annabi ke sallah to shi ne sai malai yake cewa kasantuwar sahabbai da yawa sun ce haka annabi ke yi ishara akan wannan zaman ne annabi yake yawa ke kuma irin wannan shi yafi falala tsakanin su jira guda biyu ba tare da cewa ikafin mata tabbata kuma sunna ne jama'a kun ji bayani yanzu ko da haka idan mutum ba zai iya yin wancan ba to sai yayi zaman ikafin a tsakanin su guda guda biyu kamar yadda zamu zo mu ji a kan gaba Abdullahi dan Umar aka ce karshen rayuwar shi gaba ɗaya irin wannan zaman ma yake yi a sallah tika da tahiyya da ba tahiyya ba saboda mutum ne mai jiki mai kiba irin dayan kin nan da aka ji yadda kake lambata kafan shi zauna a kai ka ba ta aiki wannan zaman ma in yana yi a sallah zaka ji yana haki saboda girman shi to kaga tunda yanzu lalura ne abin da ya sawaka shi ne sai yake yi saboda qaidar la ilaha illallah nafsan illa wusa duk abin da mutum ba zai iya ba sai ya abin da ya sawaka amma in kana da dama ka iya duka ko za ka iya duka to ka rinka nau'antawa an gane ko misali sallar subahi in kai istirashi a zahar istirashi da asali in ga goma garba a rak'a ta farko ko ta biyu sai ka dan taba ikawo haka kaga ka dan samu duka ka yi su saboda za ka iya yin duka to wannan shine sifar waɗannan zaman guda biyu da yadda ake ainihin wato dagowa da sujuda da kabbara muka ce aka dago yayin da kake dagowa ka gama tarbiyyi ka gama komai to ka fara yunkura kana tasowa shine sai ka kace Allahu Akbar an gani ko kuma daga hannun shine muka ce za ka daga hannayen ya farkare sannan kafin hannu ke kalla a cikin nan ba wato da jefa hannun haka za ka yi ba daga jefa hannun ka rama ka da kai Allah ya samu dace to wannan shine insha Allah za ka yi kuma anan ne insha Allah mun da zamu saurara saboda mun kai karshen wannan juzubin shi ma game da bayanin dagowa da sujuda sai abin da zai rage mana insha Allah mun ka zo da shi na gaba shine wujubul ismi inani baina sajdatayn bayan kai wannan zaman daya biyu to ana son sai ka nasu tukuna sai ka ji me ake karantawa kuma daga abin da ake karantawa kuma sai a tafi ainihin wato sujuda ta biyu wanda a cikin addu'ar da ake yi a tsakanin sujudan nan guda biyu to anan ne zaka zo ka ji wani sirri daga cikin sirrorin sallah akwai wata kalma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah da ita a tsakanin sujudan nan guda biyu yana daga cikin sirrin da mutum yake samu biyan bukata kowane irin ne a wannan sallah dan haka duk wanda yake da wani bukata da yake neman Allah ya shige mai lamarin Allah ya biya miki to mu tara a darasi na gaba insha Allah da amma kowa ya zo da yawa kafa alƙalamin ko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin ya hayyu ya qayyum.